Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalal da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alpha Radio da ke kuma sai a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kowace yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masarare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC, amma a wannan lokacin tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hadakar kungiyoyin kwadagon tarayyar Najeriya sun yi wata zanga-zangar lumana ta nuna kin amincewa da matakan da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka kan ma'aikatan gwamnatin jihar. Ta dalilin haka ne yau za mu bude layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan taya za a shawo kan rikici tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar Kaduna. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a jero lambobin. Za ku mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniya ta wuni.
Masararro, assalamu alaikum. Fitowar rumfar zabe a ranar Arasha a cikin watan Maris zai iya bayar wa mutum damar yin nasarar samun kyautar iPhone ko iPad. Wannan na daya daga cikin shirin fadar shugaban Rasha ta Kremlin na kokarin sanya mutane su fito da yawa a lokacin zaben shugaban kasa da za a yi, kamar da wasu takardu da aka kwarmata da kafafen yada labaran Rasha suka bada rahoto. Karar zabar Vladimir Putin a matsayin shugaban kasa ana iya cewa tabbatacce ne, amma duk da ya kasance wanda ya fi kowa farin jini kamar yadda ƙuri'un gwaji suka nuna, baki ɗayan nasarar zaben shugaban kasar bai da ita. Haka kuma ƴan adawa masu raji sun ce fadar Kremlin ta damu wajen ƙoƙarin daidaita yadda ake tafiyar da yaƙin neman zabe da kuma ƙauracewa masu zabe. Sun ce Kremlin ta kudiri niyyar tabbatar da fitowar jama'a don nuna cewar Putin shine shugaban Rasha da ba za a iya mai gurbinsa ba cikin shekaru 18 da yayi bayan hawansa kan mulki yadda ya rike kasar da karfi bai saki ba.
Hukumomi a Tunisia da ke arewacin Afirka sun ce an kama fiye da mutane 500 sakamakon mummunar zanga-zangar da 'yan kasar suke yi kwanaki 3 a jere don nuna rashin amincewarsu kan shirin tsuke bakin aljihun gwamnati. An girke jami'an tsaro a biranen kasar da dama domin shawo kan zanga-zangar da aka fara tun ranar Litinin a matsayin martani kan ƙarin haraji da gwamnati ta saka a kasafin kuɗi. Hukumomi suka ce an kama fiye da mutane 300 a jiya Laraba kadai. Masu zanga-zanga sun jefa kwalabe da aka ɗurawa mai haka kuma cinnawa wuta kan wata makarantar Yahudawa da ke tsibirin Deba na 'yan yawon buɗe ido. Tunisia tana fama da rashin ayyukan yi mai tsanani duk da kuma cin hanci da rashawa tun gabanin hambare shugaban dan mulkin kama karya Zinel Abidin Ben Ali a shekarar 2011, lamarin da ya janyo bore a kasashen Larabawa a arewacin Afirka da kuma gabas ta tsakiya. Ita ce kadai kasar da za a ci boren jama'a ya samu nasarar kafa tsarin demokradiyya a cikin dukkan kasashe da suka tada jijiyar wuya kan shugabanninsu masu mulkin danniya.
To, labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Babbar jami'ar da ke lura da manufofin harkokin kasashen waje ta kungiyar tarayyar Turai, Frederica Mogherini, ta ce yarjejeniya da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran kan shirin nukiliyar kasar tana aiki, duk da cewa akwai damuwa kan cewa Iran tana kera makamai masu linzami da wasu take-takenta a gabas ta tsakiya. Waɗannan batutuwa ne da za a iya tunkarar su a zaman batutuwa na daban da basu danganci yarjejeniyar ba. Ta yi wannan furcin ne bayan wani taro da ta yi da ministocin harkokin wajen Burtaniya da Faransa da Jamus da kuma Iran a Brussels dangane da yarjejeniyar ta shekara ta 2015 wacce ta takaita shirin nukiliyar Farisa saboda fargabar tana kokarin kera makaman nukiliya. Aka saka mata ta wajen janye takunkumin kare tattalin arziki da aka kakaba mata. Iran ta dage cewa shirin nukiliyar ta tana yi ne a saboda dalilai na samun zaman lafiya. Ministan harkokin wajen kasar Javad Zarif bai fito gaban 'yan jarida da sauran takwarorin aikinsa ba, amma jiya Laraba ya bayyana goyon bayansa a garjejeniyar yayin da kuma ya zargi Amurka da kaddamar da munanan manufofi.
Majalisar Dokokin Amurka tana da kwanaki biyar kacal ta amince da kasafin kuɗi da zai tafiyar da harkokin gwamnatin kimanin kamin wa'adin 19 ga watan nan. Yarjejeniyar da ƴan jam'iyyar Democrat suke son ganin an saki batun makomar mutane fiye da 1800 waɗanda suke ƙasar nan ba bisa ka'ida ba, waɗanda aka zo da su Amurka tun suna ƙananan yara, amma har zuwa yanzu ba a cimma matsaya ba a kan dukkan tayin da shugaba Donald Trump yayi yana mai cewa ba ku da wata tazara mai yawa wajen amincewa da cikakken garan bawul ga harkokin shige da fice. Idan kuna son ku yi to bismillah zan dauki duk wata suka kan matakin da kuka dauka. Amma wakilai ƴan Republican suna cewa tilas ne garan bawul ga shirin shige da fice ya kunshi matakai guda hudu kamar yadda Senator John Kanyon ya faɗa. Yace da farko wani irin sassauci za a baiwa waɗannan mutane da ke ƙarƙashin shirin na DACA da tsaron kan iyakoki da shirin bada visa da ake kira lottery da kuma waɗanda za su iya zuwa nan Amurka saboda suna da wani nasu da yake nan tun da dadewa. Wannan shine batutuwa da za mu iya shawarwari a kansu. Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji da farko, hadakar kungiyoyin tarayyar kwadugun tarayyar Najeriya sun yi wata zanga-zangar lumana a jihar Kaduna domin nuna kin amincewa da matakan da gwamnatin jihar ta dauka na rage ma'aikata. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya samu halartar wannan gangami ga kuma rahoton da ya aika mana.
Hadakar kungiyoyin kwadagon tarayyar Najeriya kenan a lokacin wata zanga-zangar lumanan nuna rashin goyon baya ga gwamnatin jihar Kaduna da ya gudana a jihar Kaduna. Zanga-zangar da ta gama da tirjiya daga bangaren gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro dai ta fara ne daga ofishin kungiyar kwadago ta ƙasa NLC, sannan ta karkare a kofar gidan gwamnatin jihar Kaduna, inda anan gurin ne ma shugaban kungiyar kwadago na tarayyar Najeriya Comrade Ayuba Obba ya tashi yana cewa
muna nan ne domin gwamnan Kaduna Nasiru Rufai ya lashe takobin sai ya kori ma'aikata 36,000. Wannan zanga-zanga ya zama wajibi. Ya zama wajibi domin dukkan wani hanya da za a bi a samu sulhu ya citura. Wannan magana mun zo da shi kotu. Kotu ta ce a dakatar da wannan zance kada a ba kowa wasita. Amma abin takaici an karya dokan da kotu ta yi, ana ba mutane wasika. Kuma ina tabbatar mana ma'aikatan jihar Kaduna, mu kungiyar kwadago na NLC, wannan gwagwarmaya an fara shi kenan. Ba za mu gudu ba.
Shi ma shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi na tarayyar Najeriya Comrade Ibrahim Khalid din da ke wurin wannan zanga-zanga ya ce ma'aikatan kananan hukumomi na da nasu damuwa.
Abin da aka yi a kananan hukumomi har ma ya fi na malaman makaranta zalunci. Na malaman makaranta ya fake da cewar waɗansunsu ba sa iya koyarwa. Ma'aikatan local government da aka kore su menene haƙƙinsu, menene laifinsu? Kuma akwai tsari na aiki wanda ya kamata a bi shi in ma sun yi laifin nan. A tabbatar sun yi laifi a kore su. Ai, gurare da yawa an kama ma'aikatan kananan hukumomi, an bi tsari, an kore su, kungiya ko magana ba ta yi ba.
Mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara kan harkokin kafa yaɗa labaru da al'umma a jihar Kaduna Honorable Sa'id Adamu ne ya karɓi wannan tawaga kuma ya ce zai isar da sako.
A sun bani sako cewa sun zo suna zanga-zanga ne domin a dawo da ma'aikatan a kora. Kuma insha Allah sun dan sako ne kuma zan mai ba za ba zan ba gono na sako cewa sun zo sun yi wannan zanga-zanga kuma ga sako da suka bada kuma zan ga mu mai gara gurin ya dan Allah so. Amma ita zanga-zanga ai bayan cikin kwanciyar hankali domin kowa hankalinsa dole ya tashi. Amma dan mun yi sa'a ba wani buge-buge ba zage-zage to haka sai mu ce bakin gurgudu an yi zanga-zanga kuma in Allah da zaran gona ya dawo zan gaya mai wannan sako kuma duk abin da kamata ya za a yi Allah da.
To kome wasu daga cikin ma'aikatan da suka shiga wannan zanga-zanga za su ce
mun fito ne mu gaya ma duniya abinda Malam Nasiru ya sa mu ciki, muna aikin mu ya kokore mu, ba kudin makaranta, ba kudin da za a je asibiti. Wannan koren da Malam Nasiru ya yi, mutane nawa suka mutu, ba wanda bai kore ba. Kamar ni na fara aiki 2005, 175 ne pass mark, a koyina 40-45 shi ne pass mark, nashi daban ne.
Sunana Comrade Musa Muhammad. Mun fito ne domin san cewa akwai constitution da ya bamu dama mu fito mu nuna korafinmu idan an danna mu a wani wuri, amma ba mu yi fada ba a cikin lamani da kwanciyar hankali, shi yasa muka fito.
Za sunana Idris Abdulrashid, daga Ijab local government. Duk da yake dai an kawo sojoji da ƴan sanda a wurin wannan zanga-zanga, mun fito ba gudu ba jada baya sai mun kwato mun mutanen Kaduna State ƴancinsu.
Da farko dai wannan zanga-zanga ta yi karo da tutsu lokacin da jami'an tsaro suka kokarin hana ƴaƴan wannan kungiya fitowa daga cibiyar kungiyar dake garin Kaduna. Sai dai mai baiwa gwamnatin jihar Kaduna shawara karkokin tsaro Kanali Yakubu Yusuf soja mai ritaya ya ce sun yi wannan ne da kyakkyawan manufa don ganin ba a samu tashin hankali ba.
Mu mun yi duk abin da ya kamata mu yi domin mu kare mutuncin mutanen da suka fito. Insha Allah a gwamnatance mai girma gwamnatin jihar Kaduna a shirye yake a zauna domin a tabbatar da cewa jihar Kaduna mu tana zaune lafiya.
Wannan dai shine karo na biyu da kungiyoyin kwadago za su taso daga Abuja domin yin zanga-zanga a garin Kaduna da nufin ganin an dakile yunkurin da ake na koran ma'aikata. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kujjar bari in bude maka ai mulki nike mace ta Allah sannan shine hanyar halaka in kai adalci shugaba to Allah zai saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah.
To a gaida Isa Lawal Ikara kafin mu bude layin wayar namu a shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mallam mun samu kira na farko daga jihar Imo. Na jihar Imo, wa muke tare shi ga jihar Imo?
To kana tare da Isa Umar Bakori.
To Isa Umar, muna sauraron ka.
Ah, ni tambaya da nake son yi wa Auduwa ba. Shugaban Kodago. Shin ya tabbatar da iyayensa suna makarantar gwamnati ko kuma suna makarantar kudi? Ni tambaya ta dan masa kenan.
To mallam mun gode. Bari mu kitira zuwa jihar Kebbi. Na Kebbi.
No.
Wake magana da
kina na sunan na Alhaji Huza Muhammad.
To Alhaji Huza, muna sauraron ka.
To ni da ni zan bayar shine ina son da Allah mai girma gona ya dubi lamarin nan da kyau da kuma tausaya mu talakawan nan. Koran jama'a haka ba zai kawo zaman lafiya a cikin jiha ba. Ina ba da shawara ga mai girma gona ya saurare kokin malaman nan kuma ya biya musu bukatunsu don sai ya sace yanzu ana son ci gaba a cikin ta. Mata Allah sa ya ci kiran namu.
To mallam mun gode kwarai Alhaji Yahuza Muhammad. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka a maudu'in da muke tattaunawa akai kuma shine ta yaya za a shawo kan rikici tsakanin ma'aikatan jihar Kaduna da kuma gwamnatin jihar. To mun samu kira daga Yauri.
Gaskiya ne. To assalamu alaikum.
To wa alaikum assalam na Yauri. Sunan malamin?
Sunan Gafotel Ahmed Yauri.
To muna sauraron ka.
Ra'ayi na shine akan wannan matsalolin da suke faruwa gaskiya rufa ya kamata ya san mutum 35,000 ba wasa bane. Ya zai yi da haƙƙin su, ya zai haƙƙin da ƴaƴansu, ya zai haƙƙin iyalansu. Eh mutan su adalci, siyasa ne ke tafe. Wannan abin da suke, wannan jam'iyyar ne suke son su naka sa su mai da mutane baya baya mutane sun wahala. Ya kamata su yi tunani su gyara daga ci har sam ma. To ya haƙƙin mutum fa wallahi ba ƙarfin haƙƙi bane. Mutum da yake ci da iyalinsa. Cikin kwana 30 wani duno ake bashi a wata.
To mallam mun gode, bari mu je jihar Kaduna. Waye da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, Musa Ngaro, muna sauraron ka.
Sai to alhamdulillah, nagode. Idan muka dauki wannan batutuwa da yake faruwa a nan jihar Kaduna. Babu shakka abubuwa ne wanda suke aka bata mutane su tsaya su kalli abin tsab cikin nutsuwar su. Akwai abubuwa wanda suke aka bata a ce da bangaren malamai, da bangaren kungiyar kwadago, da bangaren gwamnatin jihar Kaduna su tsaya su duri abin. Na farko, idan muka dauka raba mutum da aikin shi akwai matsala. Amma in dai za a irin wannan gyara da mun dole fa sai an taba wani ba, in dai za a gyara akan zaka ce zaka gyara, kuma shi Malam Nasiru gwamnatin jihar Kaduna ya dauki kudirin cewa sai ya gyara akan ilimi, amma mu shawar da muke so ba gwamnatin jihar Kaduna wayannan malamai da aka ga suka kasa cin wannan jarabawa a dauke su a kai su wani fanni, tunda gwamnati tana da yawa. To idan aka haka za a isa masala, amma mu da muke cikin jihar Kaduna mu muke ganin irin abubuwan da ke faruwa da bangaren malamai da bangaren gwamnati. Allah iya mana da iyawarsa. Alhaji Musa Garu, a tashi lafiya, na gode.
To madalla sai jihar Kebbi, mu gode Musa Garu na jihar Kebbi. Waye daga kuma gara jihar Kebbi?
Alhamdulillah, mai zuma ilawa karan kuma shan ga lokar gamiya.
To Abdullahi, muna sauraron ka.
To wallahi kamar da jiyar fa'in yayi gaskiya ta Allah, abin nan da in dai har gaskiya ne to yayi daidai, kuma ba gaskiya ne ba hali ya sa yana diba mu sana kawo nan zai suna tare da shi fi sabilillah. Sannan shi ma ga wannan kaza fi ko ba gudu, don Allah ga annabi yayi alƙawari shan tsaraha ya nuna hanya, ba su da hanya.
Muna magana ai magana akan maudu, akan maudu da muke tattaunawa akai. Mu je jihar Zamfara. Waye daga Zamfara?
Alhaji Tukur ne.
To Alhaji
Tukur ne, lokacin Zamfara state.
To Alhaji Tukur, muna sauraron ka.
A ni na kira ne, ina so da yake ba na rike da radio, ban san maudu da ake tattaunawa, dai ne lokaci kadan.
A maudu da muke tattaunawa akai shine ta yaya za a shawo kan rikici tsakanin ma'aikatan gwamnatin jihar Kaduna da kuma gwamnatin kanta.
To yadda za a shawo kan ma'aikatan gwamnati da gwamnatin kanta, sai sun ji tsoron Allah, sun tsaya sun tsage gaskiya, komai ɗakin ta mai laifi a bashi laifi ne gaskiya, kuma taimaka a taimaka mishi da gaskiya.
To ma da lamun gode, bari mu je jihar Sokoto. Waye daga Sokoto?
Sokoto Alhaji Haya.
To Alhaji Haya, muna sauraron ka.
Ni a ra'ayina dangane da matsala malamai a jihar Kaduna, don Allah kwada mu gwamnan nan, don Allah shi ya hakuri shi, don sai mu talakawa wa ma'aikatan nan abin nan ne shi so wata aiki ya.
To madalla, mun gode. Mu je jihar Bauchi. Na Bauchi, waye daga Bauchi? Na Bauchi, kana jin mu? Yawa, da daga murya. Waye muke magana shi da waye yake magana daga Bauchi?
Muna magana da Ma'ina Sawa, kafin ma da karamar kuma gandun jihar Bauchi.
To madalla, muna sauraron ka.
Na gwamnan jihar Kaduna dai muna goyon bayan ta abubuwan.
A rage radio, muna ina jin alkwatar radio ka, yana abun nan yana shiga. To shikenan, bari mu ketara zuwa Taraba dan ba mu jin ka Alhaji Fahal Abu. Bari mu je jihar Taraba. Waye daga Taraba?
Na Muhammad Awal ne daga Bantaje.
To muna sauraron Bantaje. To muna sauraron ka.
To a gaskiya, dangane da mazuyin da ake akan maganan gwamnatin jihar Kaduna da kuma ma'aikata. To abin da yake so dukan shugaban Allah, to wannan abin da ake yi, wannan abin da gwamna da duka tsakani da Allah, wannan abin yana yi domin talakawa ne su daji, kuma abu ne wanda yake tsakanin jama'a da gwamnati. Ya kamata gwamnati ya zarce su ma mutane su tara hankalin wuri ɗaya domin a samu a cimma buri a cikin gaji.
To madalla, mun gode. Mu je Sokoto. Daga Sokoto wake magana? Daga Sokoto
kana magana da Rajiu Eba daga Sokoto, Sokoto South Local Government, Mabera.
To Malam Rabu Eba, muna sauraron ka. Alamu layin Malam Rabu Eba ya tsinki. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Kada manta maudu'in da muke tattaunawa akai shine ta yaya za a shawo kai don wannan sauko a samu matsala tsakanin gwamnati da kuma ma'aikatan jiha. To mun samu kira daga Niger. Waye daga Niger? Nura Usman, a daga murya, muna sauraron ka.
Yawwa, abin da ke a nan da tsari da aka
da alama layin na da matsala, ba ma ji sosai. Kana ji na? To bari mu koma jihar Niger. Muna da hare muna jihar Niger. A rage akwatin radio muna jin kanmu a ciki. Wa ke magana daga Niger? Yawa to ya sunan malamin?
Sunana Alhaji Rufus Abdullahi.
To muna sauraron ka.
To wallahi ni ina tausaya ma an Rufai gaskiya tun sabilin nayi. Yaro ne yanzu ne zai nemi abin da zai zuwa gaba yana da ƴaƴa da jikoki da zai samu. Kun fahimta ko? Kuna ji na?
Muna sauraron ka.
To wallahi ina tausaya miki. Biyan mulki na ɗiban sa. Ai mu nan jihar Niger gwamnatinmu Kalban Mina ai sai da yasa irin wa'annan sai yasa suka koma makaranta suka dawo kuma suka ci gaba da aikin su. To kiwaye.
To ma da Allah mun gode har yanzu dai muna jihar Niger. Har yanzu muna cikin jihar Niger waye daga kuma Niger. Wace kan layi?
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ni sai ku ji bayanin haya ne.
To ma da Allah muna sauraron ka.
Daga su da jari
na. To muna sauraron ka.
A gaskiya game da maganan koran ma'aikata na Kaduna State. A ya kamata shi gwamna yanzu ka saurari maganar mutane. Jama'a gaskiya shi ne ko da za a gyara ba haka ya kamata a gyara ba. Ya kamata a ce irin matakin da ya kamata a ce ko da a ce ma zai abu ne ya rinka jarabawa a ce zama cewa wa'anda suka ba bai kamata ce duka wa'annan mutanen gaba ɗaya sai ba wani sai jikin ka ba.
To ma da Allah mun gode. Bari mu kira zuwa jihar Kaduna. Na Kaduna, wake magana da Kaduna. Na Kaduna kana ji na? Wake magana daga jihar Kaduna?
Ana Murtala.
Murtala to muna sauraron ka. Da alama layin na tangarda. To. Kana sauraron mu kana ji na?
Hello. Eh, an wani lafiya.
Wake magana?
Kana magana da Abubakar.
To daga ina kake kira?
Daga Lagos.
Daga jihar Lagos to cigaba da magana muna sauraron ka.
Ni ra ina kan wannan maulidin da ake ciki shine gwamnan jihar Kaduna ya dore ya matalakawa adalci a kan abin da ke faruwa a jihar sa. Saboda mu a matsayin mu na talakawa dai muna son idan gwamnati ta yi mana adalci mu bi ta. Idan gwamnati ba ta yi adalci ba talakawa sukan ɗauka doka a hannunsu sai a zo daga baya a rika ganin kamar laifin su. Kuma jama'a da ke tsayinsa su daure su bi doka ta gwamnati don a zauna lafiya. Mai magana Abubakar Rijiya ƴan kwayar lokal gana a huta lafiya.
To ma da Allah mun gode. Bari mu ƙetara zuwa jihar Jigawa. Na Jigawa wake magana daga Jigawa.
Abdulkadir Dayab Dangawa Gagarawa local government Jigawa state.
To muna sauraron ka.
Ni ra'ayina a wannan gaskiya ɗan Rufai ya kamata ya sake ra'ayi akan abin da yake ɗauka akan ma'aikata. Domin yawancinsu duk sun yi karatu suna da NCE suna da degree suna da diploma ta yaya za a ce ba su ci jarabawar aji hudu ba.
To Allah ya sa wanda kai kiran
domin su. A cikin jarabawar.
Bari mu ƙetara zuwa Kaduna. Wake magana da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Adamu Jesu daga kamfanin Fate Kaduna, Nigeria.
To muna sauraron ka.
Wato dangane da abin da ke faruwa a jihata ta Kaduna. Abu ne wanda ya kamata ita gwamnatin nan ta koma ta dubiya. A shekarar da ta gabata ita da kanta fa ta fito ta ce a jarabawar da aka yi a wannan shekara a Nigeria jihar Kaduna ta zo na 12. A arewacin Najeriya ce jihohi 19 jihar Kaduna ita ce ta daya. To wasu malamai suka karantar da waɗannan yaran Kaduna suka samu wannan yabo sai daga baya kawai mu zo an ce kuma gwamnati tana sa kafin wando da malamai. Ba fa ma malaman kadai ya rage biye ce ake ta wannan da su ba. Ma'aikatan jihar ne gaba daya ake ta wannan dauki ba daɗi da su da wannan gwamna. Kai.
To madalla.
Na suru a cikin tsoron Allah.
To mun gode da kiran ina lokaci yana daga mana hannu. A nan za mu rufe layukan wayar mu sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 3:24 na yamma yanzu kuma sai.
Mai horar da 'yan wasan Super Eagles na Nigeria Gannett Rowe
ya bayyana yakinin cewa wasan da za su buga da kasar Ingila zai baiwa ƴan wasansa damar gwaji da ƙara kimtsawa domin tunkarar gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar Rasha. Najeriya za ta fafata da kasar ta Ingila a wasan sada zumunci a filin wasa na Wembley a ranar 2 ga watan Yuni, mako biyu kafin soma gasar ta duniya. Hukumar ƙwallon kafar nahiyar Afrika wato CAF ta ce daga yanzu ita ce za ta dauki nauyin biyan dukkan alƙalan wasa da ke alƙalancin wasannin da ake bugawa a ƙarƙashin ta a kokarin da take yi na kawar da ayyukan cin hanci da rashawa a bangaren ƙwallon kafa. A can baya dai dokokin hukumar ta CAF sun dora alhakin biyan alƙalan wasanni ga hukumomin kasashen da ke karɓar bakuncin wasannin. Wannan ne mataki na biyu da hukumar ta CAF take dauka a cikin wata daya tare da makasudin kawar da matsalar ta cin hanci da rashawa a wasanni. Bayan da a watan nan da ya gabata na Disamba ta cire kyautar gwarzon alƙalin wasa a jerin lambobin yabo na gwarazan Afrika na shekara-shekara, shugaban CAF din Ahmad Ahmad ya ce an soke wannan lambar yabon ne saboda fargaban cewa tana iya haddasa cin hanci da rashawa. Mai horar da ƴan wasan ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain Zinedine Zidane ya rattaba hannu ga wani sabon kwantaragi wanda zai tsawaita aikin sa a ƙungiyar har ya zuwa shekara ta 2020. Zidane ya soma aikin horar da ƴan wasan ne a nan Madrid din inda ya zuwa yanzu ya sami lashe kofunan gasanni 8, to sai dai yanzu haka yana fuskantar kalubale a wannan kakar wasannin tare da tazarar maki 16 tsakanin sa da Barcelona a teburin gasar La Liga. A fagen wasan tennis kuma tsohon mutum na farko a duniya Novak Djokovic ya ce yana da kudirin fafatawa a babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana. Djokovic dan kasar Serbia ya kwashe tsawon watanni 6 baya buga wasa sakamakon rauni da yake fama da shi a gwiwan hannunsa. Djokovic da yanzu ya fadi zuwa mutum na 14 a duniya, zai yi fafutukar lashe babbar gasar ta Australian Open karo na 7 a tarihi idan har ya shiga gasar ta bana. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bayar da tukuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na Reward for Justice na ta yin tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba Amurka Joel Shrum a kowace ƙasa yake. Ranar 18 ga watan Maris ɗin shekara ta 2012 ne aka harbe Joel Shrum akan hanyarsa ta zuwa aiki a ƙasar Yemen, wanda wani ɗan bindiga da aka goyo akan babur ya tsaya a daidai motarsa ya harbe shi. A lokacin da ya mutu, Joel malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo ci gaba ta ƙasa da ƙasa wadda take da daɗaɗɗiyar cibiya a ƙasar Yemen. Kwanaki kaɗan bayan harin, ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Qa'ida ta fito ta ɗauki alhakin kisan. Tunda aka ƙirƙiri shirin a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya tukuicin sama da dala miliyan 125 ga sama da mutane 80 waɗanda suka bayar da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta 'yan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Reward for Justice a Twitter a adireshin @RewardForJustice. Za a iya samun ƙarin bayani kan tukuicin da za a bayar kan kisan Joel Shrum a shafin yanar gizo ta wannan adireshin RewardForJustice.net. Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Reward for Justice ta wannan akwatin email info@rewardforjustice.net ko akan lambar waya 1-800-877-3927. Za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice da ke a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka.
To madalla ka mu kammala shirin namu Nazir dan taso mana labaran na take ce.
To ga takaitaccen labaran. Fitowar rufar zabe a Rasha cikin watan Maris zai iya baiwa mutum damar yin nasarar samun kyautar iPhone ko iPad. Wannan na daya daga cikin shirin fadar shugaban Rasha ta Kremlin na kokarin sanya mutane su fito da yawa a lokacin zaben shugaban kasa da za a yi kamar yadda wasu takardu aka kwarmata a kafafen labaran Rasha suka bada rahoto. Kara zabar Vladimir Putin a matsayin shugaban kasa na iya cewa tabbatacce ne. Amma duk da ya kasance da yafi kowa farin jinin kamar yadda ƙuri'un gwaji suka nuna baki ɗayan nasarar zaben shugaban ƙasar bai da ita haka kuma ƴan adawa masu raji sun ce fadar Kremlin ta damu wajen kokarin daidaita yadda ake tafiyar da yakin neman zabe da kuma kauracewar masu zabe hukumomi a Tunisia dake arewacin Afirka sun ce an kama fiye da mutane 500 sakamakon mummunar zanga-zangar da ƴan ƙasar suke yi kwanaki uku a jere don nuna rashin amincewarsu kan shirin tsuta bakin aljihun gwamnati
da take tun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Des da ya hada da bada umarni da injiniya mu na yau Mr. Skips Ibrahim Jarmaki cewa kwana lafiya